Yau goma ga watan Disamba ko? Miladiyar Annabi Isa alaihi salatu wassalam shekara 2016, wanda ya daidai kuma da goma ga Rabiul Awwal. Hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallama shekara 1438. Shi gaba dai da karatun littafin mai albarka, littafin At-Targhib wa At-Tarhib na Hafiz Al-Mundhir. In ba ku manta ba, muna cikin tsoratarwa daga barin sunna da kuma hawan bid'o'i da sun zuciya ko. Karatun mu na ƙarshe mun tsaya dangane da hadisin Anas dan Malik, yarda Allah ya tabbata gare shi, inda yace manzon Allah tsira da amincin Allah ya tabbata gare shi, yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace lalle Allah ya sha makance tuba daga duk wani mai bid'a har sai ya bar bid'ar sa. Kaga kenan babu mai bid'a babu tuba. Allah ya sha makance tuba daga duk wani dan bid'a sai ya bar bid'ar. Rawahu Tabrani wa isnadu hasanan. Nan mun ka tsaya. To ci gaba da karatun mu dai hadisi masu tsoratarwa daga bid'a, barin sunna da hawan bid'a da sun zuciya. Yace wa rawahu Ibn Majah wa Ibn Abi Asim fi kitab as-sunna min hadith Ibn Abbas wa lafdhuhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aballahu an yaqbala amala sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atuh. Yace Ibn Majah ma ya ruwaito wancan hadisi na Anas da Ibn Abi Asim cikin littafin sa kitab as-sunna. Am sun ruwaito shi min hadith Ibn Abbas ba daga Anas ba, daga hadisin dan Abbas, yarda Allah ya tabbata gare su. Walafdhuhuma lafazin su su biyu da Ibn Majah da Ibn Abi Asim sun kace qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama, manzon Allah tsira da amincin Allah ya tabbata gare shi, yace aballahu Allah yaki an ya kabala amala sahibi bid'atin daga ya karbi aikin dan bid'a hatta ya da'a bid'atuhu sai ya bar bid'arsa. Allah ya ki karba aikin dan bid'a sai ya bar bid'a. Kaga yayi kama da wancan ko? Shi ko wancan cewa yayi haj inna Allah hajaba taubata an kulli sahibi bid'atin hatta ya da'a bid'atuhu. Allah ya sha makance tuba daga duk wani mai bid'a sai ya bar bid'a. Wancan na Anas hadisi ne sahihi. Amma wannan na Ibn Majah, wanda Ibn Majah da Ibn Abi Asim sun ka fitar daga dan Abbas, hadisi ne maudu'i. Kaga bai inganta ba ko? Domin cikin isnadin hadisin akwai wani mutum makaryaci cikin marwayatan. Don haka kaga duk da yake ma'anarsa tana da kyau, kuma yayi kama da wancan hadisi na dan Abbas, amma saboda wannan illar kaga ba za a yi aiki da shi ba. Amma kuma ko wannan na dan Abbas bai inganta ba, wancan na Anas ya inganta, hadisi ne su. Kun fahimta? Kaga kamar yadda nace muku wannan hadisi ne maudu'i, amma da ya inganta yana tsoratarwa ne daga bid'a. Domin yace aballahu Allah yaki an ya kabala daga shekarbi amala sahibi bid'atin aikin mai bid'a hatta ya da'a bid'atuhu sai ya bar bid'arsa. Kaga da hadisin ya inganta, da yana nuna duk wani aiki da mai bid'a ya aikata, ko wani iri na farilla ne ko na nafila, Allah bai karba. Amma dai bai inganta ba, amma ko bai inganta ba sai inganta bid'a dai ba inda za ta ba inda za ta ji ta samu malaka. Kun fahimta? Duk inda bid'a ta shiga, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tona mata asiri. Don haka sai dai mu yi addu'a Allah ya kare mu daga bid'a. Yace wa rawahu Ibn Majah aidan min hadith Hudhaifa wa lafdhuhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama la yaqbalu Allahu li sahibi bid'atin sawman wala salatan wala hajjan wala umratan wala jihadan wala sarfan wala adalan wa yakhruju min al-islam kama yakhruju ash-sha'ru min al-ajin. Yace Ibn Majah ma ya sake ruwaito hadisin dai, wannan hadisin mai tsoratarwa daga bid'a, ya sake ruwaito shi min hadisi Hudzaifa, amma yanzu daga hadisin Hudzaifa. Kaga wancan na farko daga hadisin Anas wanda ya inganta. Wannan na biyu da Ibn Majah ya ruwaito da Ibn Abi Asim shi ko daga hadisin Dan Abbas wanda nince muku hadisi ne maudu'i. To sai wannan shi ma Ibn Majah ya sake fitar da shi, amma shi ko daga hadisin Hudzaifa. Yarda Allah tabbata gare shi. ولبدو لفظ حديث حذيفة يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منظور الله ياتي لا يقبل الله لصاحب بدعة صوما الله تبارك وتعالى با يكرب أزمي قدن بدعة أزمي نفر الله دن نفلا الله با يكرب قم بدعة ولا صلاة هكا الله با يكرب صلى قم بدعة ولا حج هكا حج با يكرب قم بدعة ولا عمره حق عمره ولا جهاد حق جهادي ولا صرفا حقا دو وتا عباده تا فريلا ولا عدلا كو كما عباده تا نافلا عباده كو وتي ايرين تا فريلا تا نافلا الله باي امسا ان من فسر صرفا وعدلا اكن فريلا دا نافلا غا وتا فسر صرفا توبا عدلا فانسا كودا يا توبا ان دا ينا بس بدا الله باي كربا adalan koda ya bada fansa da duk mutanen duniya inda yana bisa bid'a Allah bai karbo wannan fansa ta shi kun fahimta ya ci gaba da cewa wa yakhruju min al-islami dan bid'a yana fita daga musulunci kama ya kharuju shi'ar yadda kasan gashi yake fita min al-ajin daga kwabaddin gari ya kwaba gari me sunan sa da Hausa kullu ma dalla kullu dan bid'a yadda kasan ɗan ansa gashi cikin kullu an zaro shi yana riko wani abu bai riko komai to haka dan bid'a yake fita tsila haihuwa uwarsa haka yake fita zindir daga musulunci kaga shi ma wannan hadisin da ya inganta ya kai mutuka ga tsoratarwa daga bid'a sai dai shi ma irin wancan ne hadisi ne maudu'i Allah ya shirye kai na ganin mun yi waɗannan ayi ko mun yi su to to ina mun ka aje kenan eh to lalle mun yi waɗannan duka eh eh ruwai an Abubakar Siddiq okay nan za a tashi ko gaskiya ne don abin da ya ɗebe ni nace bari mu kwana ga ingantacce to dama na Abubakar kun bai inganta ba gaskiya to bari mu yi tazarce tunda an faro yace wa anil irbad ibn sariyata radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama iyyakum wal muhdathati fa inna kull muhdathatin dalala rawahu abu dawud wa tirmidhi wa ibn majah wa ibn hibbana fi sahihihi wa qala tirmidhi hadithun hasanun sahihun wa taqaddama bi tamamihi bi nahwihi lalle nan mun ka tsaya shi kuma wannan an karbo shi daga Irbad dan Sariya yarda Allah tabbata gare shi Irbad ya ce manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce iyyakumul muhdathati ka shedan ku da kirkiraron al'amurra menene kirkiraron al'amurra bid'o'i kamar annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ka shedan ku da bid'o'i wadanda an ka kago dan me fa inna kull muhdathatin domin duk wani abu da an ka kago da lalatun kata ne kamar can ga wata riwaya yace fa inna kull bid'atin dalala ko wace bid'a kata ce to shine ma'anar fa inna kull muhdathatin dalala duk wani kirkiraren al'amari kata ne ashe kenan bid'a ko wace iri ce kata ce masu cewa akwai bid'a mai kyau can gare su ta yi kyau ga annabi ba bid'a mai kyau musamman bid'an nan dai ga addini an ka sata in ta duniya ta dama ba ruwan musulunci da ita dama bid'ar da musulunci ya damu da ita ita ce wanda an kasa ga addini kun fahimta sai yace ka shedin ku da kirkiraron al'amura domin duk wani kirkiraren al'amari bid'a ne kamar me shi da kun karamma ko dama na san shi za ku cewa ba abinda ya izala sun karamma kamar maulidi shi da an bid'a to ku kawo misali da wanda kuke yi eh salatul fati bukin saukar qur'ani eh taro dai taro addu'ar suna da addu'ar bakwai da bikin birthday da birthday birthday ko na haihuwar wani ko na cikan mulki ne duk bid'a ce ka ko san birthday tare da wasun ku an kai shi wanda an kai shekaran je da wasun ku an kai shi a wasu sun zo mana ba akwai ɗaya zalin da ya zo ya addu'a ba a kuna cewa a'a duk abinda adda kuɗi wa ka barin ku wa ka barin to Allah ya shirin da mu yanda kun ji da hadisin yake ko annabi bai ce maulidi ɗaya ba don da an ce bid'a ba abinda ka haɗuwa gara ku illa maulidi to kun ce maulidin annabi bai rike amma kun yi maulidin wani kuna nufin wannan da kun kai maulidin sa ya yi annabi daraja to don me da kun kai to Allah ya shiryar da mu yace iyyakumul muhdathat ka shedan ku da kirkirarren al'amura fa inna kullu muhdathatin dalala domin duk wani kirkirarren al'amari bata ne duk abinda an ka kirkiro jama'a an yi shugabanci ko ba a yi ba kafin yau an yi shugabanci kamar shugabancin waye kamata mu buga misali da su misali shugabanni kamar sayyidina Abubakar sayyidina Umar da sayyidina Uthman da sayyidina Ali sayyidina Abubakar yayi shugabanci na shekara 2 da wata 6 ta kariba kusan shekara ta 2 da wata 6 yana shugabanci yayi ko bai yi ba sayyidina Umar yayi shekara 10 ce shekararsa 10 Umar yana Amirul Mu'minina bayan Umar yayi wafati sai sayyidina Uthman shi ko yayi shekara 12 12 guda yayi shekara nawa kenan 12 yayi mulki ko bai yi ba sayyidina Ali da Abi Talib yayi shekara 4 da watanni sun yi mulki ko ba su yi ba to bari mu dauki wasu daddiya bisa mulki cikin su sayyidina Uthman shi yayi shekara 12 ko don Allah an yi mai bukin zagayewar shekara ta 10 ko 12 ko 8 ko wasu shekaru ashe kenan bukin zagayewar shugaba ko wani iri na ya cika shekara guda kaza bisa mulki bid'a ce ko akwai mai musu bid'a ce dan ka in kun ga dan izala ya zo to ku ce dan izala dan bid'a mai bid'a bas din ba bid'a bane maulidi kenan to Allah ya shiryar da mu na makin ne kai kace abinda aka wa annabi bid'a na amma abinda an kawa wanda darajar sa bata kai ga annabi kuma ka taifai kenan na annabi don ba a bada kuɗi na ashe inda ana bada kuɗi da baka san iyakar dan izalar da ka zuwa ba don ba a bada kuɗi na wanda aka bada kuɗi ga hakon zo wasan ku to Allah ya shiryar da mu to shine dai yace fa inna kullu muhdathatin dalala duk wani kirkirarren al'amari bata ne kowane kullun nan kulliya ce ba juz'iyya ba kullun kulliya ce ba nan ne muke shin bara fasa da wasu ɗan gargajiya ba to sai kullun ba kulliya bace mu ko sai mu ce kulliya ce tunda ba kai annabi iya larabci ba balle ka ce ka bu gyaran annabi ga larabci kai ma da attukururu bakin mutum kai zaka gyara ma annabi maganar larabci shi da abba larabe uwa da uba to Allah ya shiryar da mu wannan hadisi ne sahihi hadisin Irbadun Nasari ko rawahu Abu Dawud da Tirmidhi yace Imam Abu Dawud da Imam Tirmidhi sun karwaito shi wa Ibn Majah da Imam Ibn Majah wa Ibn Hibban da Imam Ibn Hibban shi sai cikin littafin sa sahihun Ibn Hibban wa qala Tirmidhi Imam Tirmidhi da ya kawo hadisi yace hadithun hasanun sahihun hadisin Irbadun Nasari yata hadisi ne mai kyau ingantacce wa taqaddama bi tamamihi hafizul munziri yace wannan hadisi na Irbadun Nasariya ya gabata da cikun sa da nahawi da kwatancin sa mun yi hadisin Irbadun Nasariya ta in full can baya shine yake ma ishara ya gabata ai baya inda mun ka baro ko hadisi ne ingantacce kaga wannan tunda ya inganta me yake karantarwa yana karantar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yawa al'ummar saka shi da game da bid'a kuma ya kawo dalili dama mafi kyawun hanyar karantarwa shine idan an kana ka to annabi yawa al'umma saka shede yace iyyakumul muhdathati ka shedin ku da kirkirarran al'amurra kaman mai tambaya ya tambaya ya rasulullahi me dalilin da yasa kai muna ka shedi da kirkirarran al'amurra yace fa inna kullu muhdathatin dalala domin duk wani abu da an ka kirkiro bata ne jama'a akwai mai son ya zambatacce kaga ashe annabi ya kawo dalili dan me da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi muna kashe daga me da bid'a yace domin bata ce to Allah ya tsare mu daga bid'a Allah ya tsare mu daga bata ashe duk wanda kun kaga yana bid'a kamar annabi sallallahu alaihi wasallama yace wannan batacce ne sai da in ya tuba ma Allah dan haka muna kira ga masu bid'a kowace irin bid'a ce to a tuba da bid'a izaliya da bid'a wanda ba izaliya ba ma'ana da bid'ar ɗan izala da wanda ba ta ɗan izala ba don su ma suna da nasu ko to Allah ya shiryar da mu to mace yace warwaya anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala inna iblisa qala ahlaktuhum bidhunubi fa ahlakuni bil istighfar falamma ra'aytu dhalika ahlaktuhum bil ahwa'i فهم يحسبون انهم مهتدون فلا يستغفرون رواه ابن ابي عاصم وغيره yace warwaya tashin farko don yayi ma ishara game da raunan hadisin ko hadisin bai inganta ba ya kawo shi da ruwaya sai ga tattamrin yace an ruwaito an abi bakar as-siddiq radiyallahu anhu daga sayyidina abubakar as-siddiq khalifa manzon Allah na farko yarda Allah tabbata gare shi kaga sai ka ci zango mai yawa kafin ka cimma hadisin sayyidina Abubakar alhali ko ba wanda yafi Abubakar kusanci da manzon Allah cikin sahabbai haka ne ko ba haka bane ashe kenan kusanci jama'a ba shike nuna ba shike fa'ida ba shike dalilan tadda ruwaito hadisai masu yawa ba wannan dan ya zan amsa ga maganganun da wasu makiya sunna ke yi suna cewa yaya an kai sayyidina Ali dan Abi Talib gashi yana cikin makusanta manzon Allah sabiqunal yana cikin sabiqunal awwaluna ga musulunta da nana Fatima matar su diyar manzon Allah diya ce ta manzon Allah amma hadisan su ba su da yawa wasu wanda sun kazo daga baya sun fi su hadisai da Fatima da Ali akwai wanda ya riga ya Abubakar ga manzon Allah babu to annabi bai zan annabi sayyidina Abubakar abokin manzon Allah ne da annabci yazo mikiwa kawai yayi shi yasa saboda dama tun kafin annabi idda an aiko shi da manzanci tare suke don haka yafi kowa sadan halin annabi annabi na faɗa mai aiko shi yace wallahi ban taba jin ƙarya ga bakin ka don haka na yadda ko sau guda Abubakar bai taba jayayya ba in kuna tunuwa mun karanta hadisi cikin sahihul bukhari cikin darajojin sayyidina Abubakar wata ranar rigima ta faru tsakanin sayyidina Abubakar da sayyidina Umar ko magana ta kai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi yayi fada yace ba za ku bar min sahabi na ba duk cikin ku ba wanda bai taba kareta ni ba illa Abubakar Abubakar bai taba kareta ni ba ranar da na fada mai ni manzon Allah ne yace ya yadda amma ku duk sai da an kai ruwa ranar da ku sannan daga baya Allah ya shedar da ku kun fahimta to amma kuma duk tarin sayyidina Abubakar radiyallahu anhu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kun ga sai an ci zango mai yawa ka hankacin hadisin sayyidina Abubakar kun fahimta don haka ashe kenan ba kamar yadda Hausawa ke cewa riga fada ba shine samun sarki ba dadewa ba shike dalilan tadda ruwaito hadisai masu yawa ba ya danganta ga dedication ɗinka ta gani Abubakar ba ga ruwaito hadisai yayi gira ba ga imaninsa da gaskatawa saga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma wabbasar da yayi da dukiyarsa nan yayi gira amma shi kuma ruwaito hadisai masu yawa su ko su mallan Abu Huraira su sun kai gira ne ta ku san Abu Huraira ma daga baya yazo to ya an kai Abu Huraira da yazo bayan an dawo da yakin Khaibar Abu Huraira yazo ya musulunta aiko yakin Khaibar an yi cikin shekara ta 7 ka gani kenan bayan shekara ta 7 Abu Huraira ya musulunta 8 tara 10 duka shekara 2 da watanni Abu Huraira ya tare da manzon Allah amma kuma ittifaqan yafi duk wani sahabi da anka faro da shi yawan hadisi to ya an kai saboda shi ko da yan musulunta sai ya kashi lokaci ne lokacin da annabi Abu Hurairah zamanin manzo Allah bai da gona bai da wani abin kasuwanci mun karanta hadisin sa cikin Riyadus Salihin yace iyaka ta in garin Allah ya waye da na samu abin da na kara kumallo na ci abinci nayo inda annabi na zauna ba abin da zai raba ni da manzon Allah sai in dare yayi annabi ya shige bacci sannan in yo gida kuma gobe tun da sassafe kuma nayo sammako ina ragan kowa wurin manzon Allah kuma ina tare da manzon Allah har ya shige sauran sahabbai su ko in garin Allah ya waye sun yi gonakin suna da gonakin da binai sai an zo an yi aiki marice yayi sannan akwai harkar wasu suna kasuwanci suna wurin kasuwanci da sauran abubuwa dai kaga ba su samu dedication din da Abu Hurairah ya samu ba shi yasa ya fi sa yawan ruwaito hadisi masu yawa sannan irin na Fatima ya za a yi ta ruwaito hadisi masu yawa tare da manzon Allah mafi yawan lokaci tana tare da shi da manzo Allah ya fito cikin gida tana yarinya tana cikin gida ya baro ta in ma yana cikin gida yana tare da mata ne duk dan lokacin da sai tsaya magana da ita ai baya da yawa in hira ce sai dai ya tsaya da matansa ai ko to bayan wani lokaci sai an ka wanke ta ta tashi da gidan manzo Allah ta koma gidan sayyidina Ali to ashe tana kusa ga annabi kaga ashe ba mamaki in ba ta rawaito hadisi masu yawa ba sannan dalili na uku kuma bayan wucewar manzon Allah dama ya faɗa mata cikin iyalinsa ita ce farkon wanda za ta fara dini duka duka bayan mutuwar manzon Allah wata nawa da na Fatima ta yi duniya wata shidda ta yi ita ma Allah ya mata wafati kaga waɗannan duka suna cikin dalolu wanda yasa ba a ruwaito hadisi masu tarin yawa kana hada ta da nana Aisha bayan wucewar manzon Allah shekara Aisha nawa kafin ta mutu tayi kusan shekara 60 don haka ya za a yi hadisan nana Aisha da bayan wata shidda da wucewar manzon Allah ta mutu hadisan ta fazan ɗaya da nana Aisha wanda duk gubarmai da an kai ta da ita an kai Allah ya ba ta tsawon rai ya za a yi hadisan su ya zama ɗai amma da dama dai asaru ɗaya ne aka samu ko ko ayyalayi ko ka ayyalayi dama su da dallaitar suke yi to Allah ya shirye da yace war ruwaya an Abi Bakar Siddiq radiyallahu anhu an ruwaito wannan hadisin daga sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yarda Allah ya tabbata gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala cewa manzon Allah tsira da amincin Allah ya tabbata gare shi yace inna iblisa qala lalle iblis shedan kenan yace ahalaktuhum bidhunubi na halakar da musulmi da zunubai na halakar da su ta wace hanya ta iza su su saba ma Allah su aikata ayyuka na zunubai fa ahalakuni su kuma musulmi sun halakar da ni bil istighfar da roƙon gafarar da suke yi wurin ubangijinsu shedan ya samu mun yi laifi da mun ka gani mun yi laifi sai mun ka tuba ma Allah Allah na karɓa tuban mu ko bai karɓa don haka ga istighfarin da muka yi muku shi da shi muka halakar da shedan don haka duk mai son ya halakar da shedan to ya yawaita istighfari fallan ma ra'aitu zalika shedan yace da niga haka ahalaktu sai na habbe wata hanya sai na halakar da su bil ahwa'i da biya sun zuciya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaji mugu da ya gano in ya samu mun kai zunubai in kai zunubi ai ta bakin dan kwairo yace kowa kyauta ya sani kuma kowa bata ya sani kun fahimta duk wanda yayi aikata wani aiki wanda yake zunubi ne ai ba sai kai mai ba sai ya samu wani mallami ya mai wa'azi shi da kai ne ya san saba ma Allah haka ne ko ba haka bane don haka in mai tsoron Allah ne bai zai biyowa baya sai ya roki gafara Allah to in shedan ya iza ka dama shedan shi ka iza a saba ma Allah aikata zunubi to in shedan ya iza ka kai zunubi menene maganin shedan istighfari da kai istighfari haka ne kamar ka kwashi kafafun shedan ka kayar kasa to da yan lura da inda duk ya iza musulmi su saba ma Allah sai su roki gafara kuma Allah ya gafarta musu yace bari in biyo musu wata hanya yace fallan ma ra'aitu zalika da naga haka ahalaktum sai na halakar da su bil awai da sun zuciya mafi yawa wanda abbe da sun zuciya bai san ba daidai yake ba daukar yake yi daidai yake kamar yadda ayoyin Qur'ani sun ka nuna ko mafi yawa masu biye sun zuciya daukar suka sun zuciyar nan ta da suke biye da ita daidai ne ba su dauka laifi bane balle su roki Allah gafara kun fahimta sai yace ahlaktuhum bil awai sai na halakar da su da sun zuciya fahum su kuma ya sabuna suna zato annahum muhtadun cewa su shiryayyu ne kada sun zuciya jama'a kana zaton kuma bisa ga shari'a kake abinda kake yin shari'a ne alhali ba shari'a bane fala yastaghfirun da haka tunda suna ganin kamar shiryayyu ne kaga ba za su roki gafara Allah ba basu istighfar to kaje inda shaytan ya biyo mutane ko yace rawahu ibn abi asim ya rawaito shi wa gairuhu da wani malami wanda ba shi ba ko da wasu malamai wanda ba shi ba haka yake sai dai hadisin mun yi azkiya hadisi ne maudu'i kaga ga wata abin ganin ma yanzu hadisin wane ne an kace maudu'i hadisina abubakar wadanne malamai sun kace wannan hadisi ne maudu'i mallamai na ahlus sunna ashe tsakanin ku da Allah hadisin ahlul bait dai ake da ifantawa ga duniyar ahlus sunna in ka cire manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi annabin da Allah ya aiko ba mutum mai daraja ga ra'ayin ahlus sunna kamar sayyidina Abubakar to ga hadisin da aka karbo gare shi ya zama maudu'i dan me da an kace ma hadisin sayyidina Abubakar maudu'i kenan sayyidina Abubakar yayi ƙarya a ba shi yayi ƙarya ba cikin isnadin dai akwai makaryaci to akan wannan makaryacin da yake cikin isnadin sayyidina Abubakar sai an kace ma hadisin ƙarya kun fahimta cikin isnadin akwai makaryaci don haka ashe jama'a tunda ahlus sunna har hadisan Abubakar suna da ifantawa to wane ne kuma za su da ifanta hadisi ne a ce sun yi zalunci babu ba magana zalunci ga ahlus sunna ba kuma ga mutane adalai ba kamar ahlus sunna yanzu wani ga masuka ba ahlus sunna ɗan uwana ba to ni an ka tambaye ka inda zaka adalci balle yabo ne iri ne ya zaka cewa sai ce ahlus sunna ne in ba adalci mi ka sa in faɗi lahin ɗan uwana sai adalci abinda ya gagare ɗan bid'a ɗan bid'a duk bid'ar da ɗan uwansu kai ba su ƙarin halin su ce gaskiya abu kaza bid'a ne amma mu bid'a kwayita sai mun faɗi cewa bid'a ce sai mun tona mata asiri ba za mu wa bid'a kara ba kwayita in ahlus sunna yayi bid'a in dan bid'a yayi bid'a duk sai mun ce wannan bid'a ce ba wata kara kun fahimta don haka in kun ka ga wata rana hadisin sayyidina Ali an ce mai da ifi kada ku dauka zalunci ne ai kiyayya ce ta ahlus sunna ga ahlul baiti dama duk mai adalci ya san babu kiyayya ko kutancin azzara tsakanin ahlus sunna da ahlul baiti domin malaman ahlus sunna su sun ka zo da hadisi na fallalar ahlul baiti to suna kiyayya ba su sun zo haka hadisin fallalar su duk wanda baka so kana magana fallalar sa ka gani don haka ba magana kiyayya ƙarya ce an shi ake yi muna roƙon Allah ya shirya da mu to kaga wannan hadisi ne maudu'i ko hadisin ƙarya ne don me saboda cikin isnadi akwai makaryaci Allah ya tsare mu daga hadisin ƙarya amma da ya inganta da mi hadisin ke karantarwa yana nuna ashe duk inda kaga musulmi ya saba ma Allah ingizawa shedan ne shedan shike ingiza musulmi ya saba ma Allah ya aikata zunubi to shi ko musulmi yana da wani abu wanda yake kwashi kafafun shedan da su shi ne inda duk shedan ya dunguza shi ya saba ma Allah shi ko sai ya roki gafarar ubangiji hadisin na karantar da mu fallalar roƙon gafarar Allah sanda duk mun ka roki gafarar Allah Allah zai gafarta muna in shedan ya iza mun saba ma Allah sai mu roki gafara sai Allah ya gafarta muna mun kwashe mishi kafafu ko ban kwashe ba mun kwashe mai kafafu ashe meye maganin zunubi istighfari dum hadisin na karantar da haka abu na gaba da shi da hadisin ke karantar abu na uku shine to abinda yafi zunubi muni shine sun zuciya yafi zunubi muni domin zunubi duk musulmi ya aikata aikin zunubi ya san wannan zunubi ne don haka akwai every tendency ko da cikin dare ya tashi ya roki Allah gafara ko duddai Allah ya bashi iko ya roki Allah gafara amma shi sun zuciya kullum abinda shedan ke nuna ma daidai kake yanzu jama'a wanda ba kowa ba ordinary musulmi daidai ne ka gunduma mai zagi musulmi daidai ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sababul muslimi fasuqun wa qitaluhu kufrun zagin musulmi fasukanci ne ya kasa kuma kafirci ne kafirci karami kun fahimta kaga ashe annabi ya sa zagin musulmi matsayin fasikanci ordinary musulmi fa to jama'a ina ga shugabannin musulmi su wane ne shugabannin musulmi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutanen da na rayu da manzon Allah yanzu mutumin da ya rayu tare da ubanka abokin ubanka don Allah in ka zagaya mutanen ungo ku za su daukar ka dan iska ko ubanka kana iya zagi tunda kwassan ubanka lokacin da yana dare tare da wani an ka san shi amma ga yanan ka zage shi ya nuna ko ubanka na iya zagi to mutanen da kwassan manzon Allah lokacin da yake dare tare da su ya rayu sune sahabbansa yau ga musulmi nan da sunan musulunci kuma jama'a suna gunduma mu zagi hankalin su bai tashi ba sun zuciya shiga ko bai shiga ba in sun ka zage su in dare suna istighfari sai su ganin ma suka sun samu lada yana ma cikin ayyukan ibada shi yasa ka ga in sun haga masallah sai su buga cinai sai a sa hannu kun san ma'anar bugun cinyan nan da suke yi Allah ya tsine ma na farko shine bugun farko Allah ya tsine ma na farko bugu na biyu Allah ya tsine ma na biyu bugu na uku Allah ya tsine ma na uku wane ne na farko sayyidina abubakar wane ne na biyu sayyidina umar wane ne na uku to inda dukkan gadan shi aya sallama sallallahu assalamu alaikum ya haka to abin da yake nufi kenan wai ya tsine ko bai buda lafzan ba ya aikata na awai misali yanzu to kaga da sallah yana cikin azkaru dubur sallah cike nan ko nasu tunda bayan an sallah da sallah masallah ko astaghfirullah 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 al'adan da annabi bai ko shi ba ai da sallah masallah abin farkon dan shi azan shine buga cinya sau uku to in yana cikin ahli sunna bai daga hannuwan don ka ku gani sai yayi haka sai mai basira shin sai in kana son ka gane mutum dan shi'a ne ko ba dan shi'a bane kalli sallarsa zan kai mai satan gani bar in ya kare daga ne ya haka to dan shi'a ne ko wada mai kai ya saki dawa masallacin nan in ya koma dawa masallacin nan kuna kashe shi me amfani dan shi'a zo masallacin ku ya salla babu bayan ya kare Allah an ci sayyidina Abubakar da Umar da Usman an gara bai zo ba hadani to shi amma ana to da sunan addini suke yi yanzu fallala akwai suna da salati addu'a suna da addu'a du'a usana mai ƙureshin ake kiranta addu'a gumaka biyu na ƙureshawa suwa ne ne gumaka biyu na ƙureshawa sayyidina Abubakar da Umar babu komi cikin addu'ar illa tsine musu Allah ya tsine musu Allah shi musu kaza Allah shi musu kaza wai addu'a kuma Allah haka roƙo ya tsine musu abban manzo Allah shi Allah bai tsine musu abban annabi ne sun zuciya ya shiga ko bai shiga ba kuma zatun kake addini ne lada haka tsammanin samu da Allah sannan tunda baka iskan ma Abubakar da dama take cin dunna su ne Abubakar da Umar da Usman da Aisha da Hafsa da sauran sahabbai ba su ne ake jin takeici ba to tunda ba iskan musu ba sai an kai hadisi na ƙarya mabiyansu irin su dalle abu ba mu ne yan gani kashe nan sahabbai ba biyayya ga sahabbai to sai an kai falala in ka zo ka kashe irin su galle ya bi mutum 40 za ka samu falala kaza suna da hadisai shi yasa kake ganin suke zuwa cikin mazallaci na ahli sunna su jefa bom ko inda ake wa'azi na ahli sunna sai su jefa bom saboda mutum 40 suka sun su mutu akalla mutum 40 duk wanda ya kashe ahli sunna mutum 40 ga falalarsa zai samu falala kaza sun zuciya ya shiga ko bai shiga ba ahli sunna musulmi ne kuma musulmi bane to ya za ka kashe musulmi in dai kai ka ce kai ma musulmi ne ya za ka kashe musulmi dan uwa kuma ka ce Allah ya baka lada shi yasa nace muku sun zuciya yafi muni bisa ga sunnabi duk musulmi in yayi jahilci jama'a kamar dutse kaddara to sadda uwa ce ta bai taba zuwa makaranta ba ba ya ka jahilci annan ba amma dai ya san zina haramci ko bai san abin da aka ce maharam ba ya san zina ba ta da kyau zina laifi ne bai zuwa yayi zina ya tara da matar da ba halalin sa ba ya dauka Allah zai rubuta mai lada ya san yayi laifi ba sai wani ustazu ya mai wa'azi ba to amma yanzu dan shi'a in ya zagi Abubakar yana cewa ya dauka yayi laifi shi dauka yake ma lada Allah zai rubuta mishi shi yasa nace muku sun zuciya yafi muni bisa ga zunubi Allah ya tsare mu daga bayan zuciya to shine abu na uku hadisin yana karantar da mu irin munin bayan zuciya shedan yace to da na gano inda dun iza sun ka saba ma Allah su musulmi sai su roki gafara Allah Allah ya gafarta musu sai ne ya taba tun gefin sabo sai na koma gefin sun zuciya menene zai shigo cikin sun zuciya
kaga bid'o'i duk wanda ya kirkiri bid'a cikin addini ai son zuciya ba abinda ke sa kirkiri bid'a illa son zuciya ni annaka bakin ne yake ga addini balle ya kirkiri wani abu amma kaga saboda son zuciya sai ya kirkiri wani abu kuma ka dauka Allah lada zai baka shi yasa koyi annaya da son zuciya to shine yace sababiyar son zuciya fahum yahsabuna annahum mutadun suna zaton su shiryayyu ne kayi wani abu akan son zuciya kuma ka dauka shari'a ce wallahi yastaghfirun don haka har abada ba za su roki gafara Allah ba don dauka haka daidai yake yaushe ɗan shi'a za su tuba daga zagin sahabban manzon Allah babu saboda me saboda ba su dauka sun yi laifi ba su dauka suka yi ma sun yi aikin ibada to Allah ya shiryar da mu amma yanzu samu wani na kusa ga zakazaki zakazaki ba shine malamin su ba zakazaki yayi darajar manzon Allah ko gare su zakazaki sun san bai darajar manzon Allah ba ko gare su mu gare mu kariya ta zakazaki ni garan na fi ganin shawar kare da zakazaki to gare su su dake ganin sa matsayin malamin su ko su ba sun san manzon Allah ya fi shi daraja haka ne ko ba haka bane to yanzu samu wani na kusa ga zakazaki ka gunduma mai zagi ka za su damu ko ba za su damu ba don me ai ba shi malamin na zakazaki kan zaga ba wani na tare da shi kan zaga haka yake ko ba haka yake ba to yanzu don Allah an zage na tare da malamin ka kaji ciwo amma a zage na tare da annabin ka kuma ranka ya fari kuma ka ce min kana kaidar annabin nan ƙarya ce don haka imanin su da manzon Allah imanin ƙarya suka bi sai da manzon Allah ba Allah ka shiryar da mu Allah ka shiryar su ka ganar da su hanya su bar wannan harka ta bata su dawo ma sunnar manzon Allah Allah shirye ce wannan hadisin dai duk da yake jumlolin suna da kyau amma hadisin baya da kyau domin hadisi ne maudu'i wa an Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu ma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama li kulli amalin sharratun wa li kulli sharratin fataratun faman kanat fataratuhu ila sunnati faqad ihtada ومن كان فترته الى غير ذلك فقد هلك رواه ابن ابي عاصم وابن حبان في صحيحه حديث من غبا شي كما ان كربو شي دغا عبد الله بن عمرو بن العاص غا وتا نسخه زاكو غا يا ربوت عبد الله بن عمر كوسكوري ني اكوي وا wannan wurin عمر عبد الله بن عمرو بن العاص يرد الله تبته غري يس عبد الله ياتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منظور الله ياتي li kulli amalin shirratun kowane aiki yana da lokacin nishadi lokacin da ake jin nishadi na yansa kun fahimta kowane aiki yana da lokacin nishadi wani aiki aikin ibada kowane aiki yana da lokacin nishadi shine shirra wala kulli shirratin ita ko kowane lokacin nishadi fataratun yana da lokacin kasala lokacin da baka jin ƙarfin yansa ba shine kasala ba kowane nishadi yana da lokacin da ake kasalar yansa faman kanat fataratu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda kasalar sa ta kasance ila sunnati zuwa ga sunnata da kasala ta kammai sai ya bi sunna ga kasalar ne yayye da sunna ta ce akwai abin da sunna ta ce in kai kasala ga ibada ko babu akwai to faman kanat fataratu duk wanda kasalar sa ta kasance ila sunnati zuwa ga sunna ba ma'ana yayi kasala ga rayi sunna ba da kasala ta kama shi lokacin da yake cikin nishadi yayin ibada to sannan ya kamata yayi ibada ko yayi ibada lokacin nishadi kun fahimta kuna nan kuna cikin ibada har nishadin ya kare kasala ta kama to sai ku bi sunna mi sunna ta tada da in kai kasala ga ibada kamar misali ka tashi cikin dare kana kiyamul layli sallah ce kake yi ko karatun qur'ani ne ko tasbihi ne ko istighfar duk dai abin da yake cikin dare to kana jin karfin yi haka kai ga an gaje haka kana gangadi kana gangadi tasbiha ta fadi kun fahimta ka dauka ta koma faduwa kana nan kana kiyamul layli kai dare zuwa faduwa sannan ka halka a gano sallah kake yi kasala ta shiga ko ba ta shiga ba akwai abin da sunna tattana da irin wannan lokaci ko babu akwai madalla to shine yace fa man kanat fataratu ila sunnati duk wanda kasalar sa ta kasance zuwa ga sunna ta ma'ana yabi sunna faqad hada haqiqa ya shari'a kun fahimta wa man kana fataratu duk wanda kasalar ta kasance ila gai da zalika zuwa ga wani sunna gashi yana an gaje kuma ya kibari ya ci gaba da yi yana sallar ta zuwa na faduwa ko yana tazbihi ta zuwa na faduwa saboda kwana ko yana sallah yana tazayyana yana an gaje duk wanda kasalar ta kasance ila gai da zalika zuwa ga wani sunna faqad halaka shi kuma hakika ya halaka kaga ashe kenan ga komi jama'a abinda an ka umarce mu bi sunna kun fahimta rawahum na abi asim ibnu abi asim ya ruwaito shi wanda hibban da ibnu hibban fi sahih cikin littafin sa sahihum na hibban wannan hadisi ne sahihi to me wannan hadisin ke karantarwa yana karantar da wajibin bi sunna ga komi kun fahimta na farko annabi sallallahu alaihi wasallama yace li kulli amalin shirra kowane aiki yana da lokacin da ake nishadin yin sa lokacin da kake cikin kaifi kake cikin karfi ga yin sa shine shirra kun fahimta ba ku ganin wata rana in zo wa azin sai in ta taraci alama ina cikin nishadi kenan wata rana sai ka ga jikina kamar ya mutu ina magana labai labai kamar ba dalle ya babba babu taracin nan ko baku lura da haka nan ba kamar yau akwai taraci kaga babu taraci saboda me saboda je an zalunce mu akarami akarami ba ku iya wadan haka nan ko to Allah shirin da mu to shine sai yace inna likulli amalin shirra kowane aiki yana da lokacin da kake jin karfin yin sa lokacin da kake nishadin yin sa wala kulli shirratin fataratun kowane lokacin nishadi kuma yana da lokacin kasala lokacin yankewa kun fahimta to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana fataratu duk wanda yankewar sa ko kasalar sa ta kasance ila sunnati zuwa ga sunnata faqadaita da ya shari'a ashe kenan kamar annabi sallallahu alaihi wasallam yana karantar da mu cikin wannan hadisin aike ibada indai kana son ka samu dacewa da karbaro ubangiji kai shi lokacin da kake cikin nishadi in lokacin nishadin ya kare kasala ta kamma to don Allah aje tafi ka huta hadisi da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana hakan na farko akwai hadisin nan na Aisha wanda Imam al-Bukhari da Muslim sun ka fitar mu cikin riyadus salihin in kuna tunowa babul iktisadi fi da'a babi mai bayanin tsakaitawa ga ayyukan da'a kada ka lalace kuma kada ka wuce gona da iri ayi tsaka tsakiya Aisha tace wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo inda nake ya shigo daki na ko da ya shigo wata mace ta kawo min ziyara sai yace wace ce wannan sai Aisha tace wance ce sai na kama fada ma manzon Allah irin kokarin matan nan irin yadda matan nan take kokari da kiyamul laili da take kokari da tsayuwar dare sai annabi ya ce ma alaikum min al-amal bima tudiquna kai ma kalimatu nahyin wa zajarin kalma ce ta hani da tsawata kuma yace kai abin bai gamsar da shi ba kenan Aisha tana fada min manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin kokarin wannan matar da annabi ya tambaya wace ce irin kokarin ta da kiyamul laili sai annabi ji abin yayi yawa sai ce kai alaikum min al-amal bima tudiquna ina umurnin ku da aikin ibada gurgurun abin da kuke iyawa fa inna Allah la yamallu hatta tamallu Allah ba zai kosa gaba ku lada ba sai kun kosa ga yin aikin ibada kun ji hadisi na farko ko sai Aisha cikin hadisin sai Aisha tace wa kana ahabbu ad-din ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ma dawama alaihi sahibu wa in qalla don haka dangane da wannan mafi soyuwar addini zuwa ga manzon Allah shine abinda mai shi yadda wama gayi koda ko abin ne yayi karanci da kazan kai raka'a 10 na kiyamul laili amma in kai yau sai an yi kwanaki kafin ka koma yi zan kai raka'a 2 kai kwancin ka in dai ka fake su kullun babu yankewa to Allah ya fi son raka'an nan 2 da kaddar wa magai bisa ga 10 da in kai sai an yi kwanaki kafin ka koma yi kun fahimta kaga me wannan hadisi yake karantarwa ashe mutun yayi aiki lokacin da yake cikin nishadi da zaran kasala ta kama shi kamar in kana kiyamul layli da ka fara jingengedi to sunnar annabi ta tani daga aji kiyamul layli nan kai kiyamul layli nan ka sallama ka tafi ka kwanta habbaci ya tafi daga gare ka hakan da akwai hadisan Anas dan Malik shi ma muttafaqun alaihi ne duk mun yiwa cikin da hadisi sallina in kuna tunowa Anas ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo masallaci sai ya ga wata yaggiya an daura ta tsakanin wannan ginshiki da wannan ginshiki na masallacin annabi an daura yaggiya sai ya tambaya ce wannan igiyar fa ta menene sai anka ce igiyar Zainab ce wace Zainab Zainab binti Jahashin matar annabi anka ce igiyar Zainab ce in dare yayi tana zuwa masallaci wurin kiyamul layli to sai ta daure yaggiya in ta ji bacci tana kiyamul layli bacci yayi mata yawa sai ta rinka ratayewa ga igiyar sai manzo Allah ya ce ku kwance igiyar nan a kwance aha kwance sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kowane ɗayan ku ya rinka yin sallah gurgudun lokacin da yake cikin nishadi in ya ji bacci to ya tayi kwanta har sai baccin ya tafi sannan ya zo ya ci gaba da sallar sa kaga ashe kenan ba sunna bane ka tahi ka gaji kana jin kasala ko kana jin bacci amma ka tilasta maka kana sallah kana gengadi kana tasbih kana gengadi sannan akwai hadisin wane ne kuma hadisin Aisha shi ma wani hadisi na Aisha manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace in ɗayan ku yana sallah cikin dare ya ji bacci ya tafi ya kwanta har sai baccin ya tafi gare shi domin bai sani ba zai tafi wurin roƙon gafara Allah sai ya zagi kansa zai zo yin istighfari in mutum na jin bacci jama'a sai ya faɗi abinda ba shi ya so faɗi ba tunda bai san hankalin kansa bacci yayi mai yawa annabi ya ce zai zo wurin roƙon gafara wurin istighfari sai ya zagi kansa to kaga duk waɗannan hadisan suna ƙarfafa wannan hadisin cewa mutum yayi ibada lokacin da yake cikin nishadin ibada da zaran lokacin nishadi ya kare don Allah sai ka kwanta kai bacci haka kaga kamar direba ne mai tukin mota direba yayi tafiyar dare jama'a bacci yayi mai yawa sai ya shaka amarawu wani ya tanna goro wani ya tanna kwaya wani ya sha sigari wani ya sha daga wai duk gudun bacci mafi yawan haduran da ke faruwa musamman hanyar Lagos ta ibada duk bacci ne bacci yawa direba yawa yace ba zai kwanta ba sai kokarin yake sai an kai ibada sai an kai wuri kaza kafin su kai nan kila su kai la ko da su garin Allah kawai musu yana lahira bacci ya kwashe shi su hada cikin rami ya halaka sai halaka jama'a amma lokacin da ya ji bacci da an kai wata tasha sai ya ce ma jama'a wallahi kwana nake ji ku bari mu dan ruru ma sai ya ce to babu matsala tunda bacci uzuri ne sai a tai in minti 10 zuwa 15 ya samu baccin ya tafi sai a zo a tuka insha Allah ta'ala sai ya isa lafiya kun fahimta to shine ma'anar hadisin don haka duk wanda yayi ibada to kada kai ibada haka kai ga kosawa koko kakkai ibada lokacin da baka cikin nishadi da zaran ka ji kasala ta kama ka to aje ibada a tai a kwanta ko a tai a huta in yunwa hake ji kai ka ci abinci sannan ka da a ci gaba dai Allah ya kara tsira da aminci ga annabi ورواه ابن هبان في صحيحه ايضا من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل عمل شره ولكل شره فتره فان كان صاحبها سددا او قاربا فرجوه وان اشير اليه بالاصابع فلا تؤدوه yace warawahum ne hibbani fi sayyi aidan shi wannan hadisin ma na abdullahi ibn amr ibn al-as ibn hibbani ya ruwaito cikin littafin sahihum ne hibbana min hadisi abi hurairah daga hadisin abu hurairah radiyallahu anhu yarda Allah tabbata gare shi annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama qala cewa annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace li kulli amalin shirratun kowane aiki yana da lokacin da ake jin nishadin yin sa lokacin da ake jin karfin yin sa kun fahimta wala kulli shirratin fataratun shi ko kowane lokacin nishadi yana da lokacin kasala akwai lokacin da nishadin zai karewa kasala ta shigo fa in kana sahibuha in mai aikin nan ya kasance saddada ya daidaita ga abin da as-sawaba au qaraba ko ya kusanci abin da yake sawaba farjuhu to ku dakto annabi yace ku dan mahammai zama mutumin kirki kun fahimta wa idha ushira ilayhi bil asabi amma in an karin kanuni gare shi shi mai aikin na ibada da yatsa falata uddu wannan ka ku kina ya cikin mutanen kirki me ma'anar wannan hadisin kamar na dazu ne ko wani aiki yana da lokacin da ake jin nishadin yin sa ai kokari ka bauta ma Allah lokacin da kake cikin nishadi kun fahimta amma in lokacin nishadin ya kare kwana ko gajiya ko yunwa ko gengedi ya sha makai to ka aje aikin ibada abinda sunna tattauna da shine ka aje aikin ibada ka tayi hakunta wannan shine sunna kun fahimta sai yace fa in kana sahibu ha saddada ko saddada ko saddida saddar in ya zan mai ita aikin ibada ko ko mai nishadin an daidaitar da shi ga abinda yake sawaba menene sawaba shine ya bauta ma Allah lokacin da yake cikin nishadi in lokacin nishadin ya kare ya aje bauta da je ya kwanta to in ya daidaita ga abinda as-sawaba au karaba ko ko ya kusanci abinda as-sawaba farju to ku yi mai fatar cewa yana cikin mutanen kirki wa in ushira ilayhi bil asabi amma in mai aikin yayi aiki ne domin mutane su gani su rinka fadi shine ma'anar ɗan an yi ishara zuwa gare shi da yatsu ma'ana an rinka duna shi ana cewa ai shine yayi kaza dama shi manufar sa yayi ne domin ya samu yabo ga mutane kun fahimta shine ma'anar fa in ushira ilayhi bil asabi in an rinka nuni gare shi da yatsa ma'ana in ya bayyanar da aikin ta yadda mutane za su gani su rinka fadi har a rinka nuna shi da yatsa kai kai kace baka san mai yawan kiyamul lailin nan ba da aka magana shekara gashi nan ko kai kace baka san mai yawan azumin nan ba gashi nan shi ko dama yayi ne saboda haka to falla ta doka ku kida ya cikin mutanen kirki kaga ashe kenan wannan nan duk wanda yayi abu ba don Allah ba don mutane su fadi ya samu daukaka ko ya samu shahara cikin mutane yayi suna cikin jama'a wannan ba cikin mutanen kirki muna roƙon Allah ya tsare mu daga yan abu ba don Allah ba wannan hadisi hadisi ne sahihi sai ya fassara kalmomin yace shirra me shirra bi kasar shidal mu'jama dawas shinu mai digo kasara wata shididin ra'ida sama ra'un shadda shirra ba'da ta'u tanithin bayanta akwai ta'un tanithi shirratun hiya nishadu ita ce nishadi wal himma da kuma himma li kulli amalin shirratun kowane aiki yana da lokacin nishadi kowane aiki yana da lokacin da ake da himmar yin sa kun fahimta washe ratu shababi abinda nishadi na samartaka awwaluhu farkon sa wahidatu da kuma kaifin sa mafi yawa ina an kai tsamanin nishadi ga samari to farkon shirra ta samari shine benga shirra ta samartaka shine farkon sa da kuma lokacin kaifin sa lokacin da mutum yake jin samartaka kun fahimta to lokacin ne ya kamata ya aike ibada a gani ba wai sai samartaka ɗaya ba sanda kake jin ƙarfi kake jin nishadi to lokacin ya kamata ka bauta ma Allah da kasala ta kama da Allah take ka samu wuri ka kwanta ka huta wannan shine sunna Allah ya daidaitar da mu ga abin da yake sunna sai hadisi na gaba yace wa an Anas radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama man rajiba an sunnati falaysa minni rawahu muslim hadisin mu na gaba an karbo shi daga Anas yarda Allah tabbata gare shi yace manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace man rajiba an sunnati duk wanda yake kiyama ga sunnata ya kiyamace sunnar annabi ko da ya aikata ta amma dai akwai kiyama akwai kaikai cikin zuciyarka game da ita kun fahimta yace to duk wanda yake kiyama ga sunnata falaysa minni bai zama daga gare ni ba me ma'anar falaysa minni ya saba ma sunna bai cikin ahlus sunna ko da ka aikata sunna amma don tilas ko don ba ko baci da rai ko kana mai kiyama gare ta ba za ka samu ladan wannan sunna ba sai ka aikata ta sam'an wa da'ata kun fahimci wannan don haka duk abin da ya tabbata ga sunna jama'a ku yi kokari ku aikata shi kuma cikin dadin rai ba tare da nuna abin da ba rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi to wa an amr ibn awf saura hadisi kadan wa an amr ibn awf radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala li bilal ibn al harith yawman i'lam ya Bilal. Qala ma a'lam ya Rasulullah. Qala i'lam anna man ahya sunnatan min sunnati ummitat ba'di kana lahu min al-ajri mithlu man amila biha min ghayri an yanqasa min ujurihim shay'an wa man ittada bid'atan dalalatan fala yardaha Allahu wa rasuluhu kana alayhi mithlu athami man amila biha la yanqasu dhalika min awzari an-nas shay'an. Hadisin mun gaba an karbo shi daga Amr dan Auf yarda Allah tabbata gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal ibn al-Harith yawma manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace masa Bilal wai Bilal sarkin lada ne ko ladanin manzon Allah yace ma Bilal ibn al-Harith yawma wata rana yace ilam ya Bilal ka sani ya kai Bilal ashe Bilal sunan kwarai ne in kai dan ka sai ka same Muhammad Bilal Bilal yace ka sani ya kai Bilal qala sai Bilal yace ma alam ya rasulullahi me zan sani ya manzon Allah qala sai yace eh lam ka sani anna man ahya sunnatan cewa duk wanda ya raya wata sunna min sunnati da cikin sunnoni na umitat ba'diyar sunnat da an kashe ta mutu tus bayan wucewa ta ka ce nan daga cikin sunnonin annabi akwai wanda an kashe ko yi kokari ko zakul irin waɗannan sunnonin ku raya su kan ku damu da masu suka ko su ce don dan a faɗi kuke yi ku kyauta ta zuka tan ku kan ku damu da su kan mai suka yace ai yana yi ne don a san shi in an ka sani ni za a bani ko da yake ba mu ganin lahin sun dauka kowa ka san mutum kowa dauka yake kowa irin sa ne su da ba su da ikhlasi sun dauka kowa bai da ikhlasi irin su su makwadaita ne kayan mutane abin da aka hannu mutane sun dauka kowa irin sa ne don ku ku kyautata niyoyinku ku aikata aiki don neman yarda Allah duk wata sunna da an kashe ku yi kokari ku raya ta kun fahimta yace man ahya sunnatan min sunnati duk wanda ya raya wata sunna daga cikin sunnata ummitat ba'di sunnat da an kashe ta mutu tus bayan wucewa ta kana lahu min al-ajr yazin yana da lada mithlu man amila biha kwatancin duk wanda yayi aiki da ita sunnan nan bayan gaira an yankusa min ujurin shi ba tare da yarinya komai daga ladaddakin su ba ba cikin ladaddakin wa'inda nabbi shiga aikata sunnar za a debo a bashi ba yadda Allah ya rubuta musu haka zai rubuta mai kun fahimta wa man ibtada bid'atan dalalatan duk wanda ya kirkiri bid'a ta bata kullun bid'a ta suke da bata jama'a Allah ya tsare mu daga bid'a Allah ya tsare mu daga bata wa man ibtada bid'atan dalalatan duk wanda ya kirkiri bid'a ta bata la yarda Allahu wa rasuluhu bid'at da Allah da manzonsa duk ba su yarda da ita ba kana alaihi mithlu asami man amila biha zunubi ya kasance garai mithlu asami kwatancin zunuban man amila biha duk wanda ya aiki da bid'a nan la yanqusu zalika min awzarin nas shay'an wannan ba zai rage komai daga zunuban mutane ba ba cikin zunuban su ɗan bid'ar da nabi ya shiga raya wannan bid'a za a debowa ba yadda Allah ya rubuta musu zunubai na bid'an nan haka za a rubuta mai kun fahimta don haka ashe wanda ya kamata ya raya sunna ya kamata ya kuma raya bid'a sunna ya kamata mu raya Allah ka ba mu iko rawahu tirmidhi ibn majah da imam tirmidhi da imam ibn majah sun karwayo shi kilahuma dukkan su min tariqi kathir ibn abdullah ibn amr ibn auf sun ruwayo shi ta hanyar kathir dan abdullah dan amr ibn auf an abi shi ko ya karbo daga babansa an jaddi daga kakansa wa qala tirmidhi imam tirmidhi yace hadisan hasanun wannan hadisi mai kyau ne Allah ya gafarta mu tirmidhi Allah ya gafarta mu tirmidhi qala al-hafiz ba kun ji abin tirmidhi yace ba ya hasana hadisin to Hafiz ibn Hafiz al-Munziri shi mu'allifin littafin sai yace bal me ma'ana bal ko alama bal lil idrabi magana wace yake sun bugu maganan malamin sa Imam Tirmidhi ashe malamin in yayi kure jama'a ba a kyalewa ba ta ai tunda malam ne ayi kara a karama kallon ka yayi kure Allah ya gafarta ma don haka Imam Tirmidhi ya kyauta ta hadisin sai Hafiz al-Munziri yace bal ko alama kathir ibn Abdullah dai da cikin marwayatan hadisin da ake kira kathir ibn Abdullah matarukun mataruki ne wahin mutun ne mai rauni kamar ta kaddama kamar yadda bayani ya gabata walakin lil hadith shawahid sai dai hadisin yana da shaidudduka to da a ce raunin kathir ibn Abdullah rauni ne mai sauki kun fahimta sai ya zanda ifi don hakan ga sai a in sai a hassana shi sababi ya shaida dukkan da aggare amma ji shaidar da Imam Hafizul Munziri yawa kafir yace mata rukun matarukun wace shaida na karfafa shi me me sunan hadisin da mataruki yake ciki da'ifun jiddan don haka sababiyya wannan kafirum da Abdullahi wanda yake Hafizul Munziri ya mai shaida cewa mataruku na kuma haka yake kaga wannan hadisi hadisi ne da'ifun jiddan kun fahimta duk da yake ma'anarsa mai kyau ce ko wannan bai inganta ba akwai hadisin da ya inganta duk wanda ya raya wata duk man sanna fil islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi min ghayri an yanqusa min ujurihim shay'an wa man sanna fil islam sunnatan sayyi'a falahu wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghayri an yanqusa min awzarihim shay'an ko wannan bai inganta ba ko wancan bai inganta ba wannan ya inganta kun fahimta وعن الإرباد بن سارية رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد تركتكم على مثل البيداء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك الله أكبر شيكم حديث منقبة ما يبي من الأرشي إن شاء الله أنك رأيش دق إرباد بن سارية يرجع الله تبت قريش أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شاء يجمع نظام الله إرادة من شاء الله سبت قريش ينتيوا لقد تركتكم حقيق أنا بركو ياكو الأمة على مثل البيداء أكام قتنشن حنيا ودى تكفر أكل قتنشن حنيا ودى تكفر أكل حكا نبركو منين النبي يمسلت وندي يبرمون وندي يمسلت ده حنيا فراكل سنة سا na bar muku sunna wanda misalin ta kamar misalin hanya wanda a farakal lailuha wanda darin ta kana hari haka kamar ranar ta ne ba ta da duhu la yazigu anha ba mai karkacewa daga hanyar nan farakal da ni bar muku illa halikun sai halakake kenan ba mai karkacewa daga sunna sai halakake Allah ya tsare mu daga halaka rawahu min abi asim fi kitabis sunna ibnu abi asim ya rawaito cikin kitabis sunna bi isnadin hasanin da isnadi mai kyau mun canje kasar guda ko wa an abdu min zurara qala wa qafa alayya abdullah ya nimna mas'udan wa ana aqassu fa qala ya amru laqadibta da'ata bid'atan dallatan aw innaka la ahda min muhammadin wa ashabihi فَلَقَدْ رَأَيْتُهُمْ تَفَرَّقُوا أَنِّي حَتَّى رَأَيْتُ مَكَانِي مَا فِيهِ أَحَدٌ كَجَ أَهْلِ السُّنَّةِ شي كو حديثن من قرشه ان شاء الله تعالى ان كربو شي دغا امر دان زرارا ياتي وقف علي عبد الله عبد الله يا تسيا عند نيكي وني عبد الله توند عبد الله هو هن عبادل سنا ديا cikin sahabbai akwai عبد الله دان عباس akwai عبد الله دان عمر akwai عبد الله بن عمرو بن العاص akwai عبد الله دان مسعود akwai عبادل دان زيوا كو to sai yace عبد الله wani عبد الله yace ya annabi mas'ud yana ne dan mas'ud عبد الله دان مسعود ya tsaya inda nake wa ana akwasu ne ko ina karatu kissa mai karatu kissa wa'azin turmi kun san masu wa'azin turmi ko in mutun zai wa'azi da me an kace wa'azi da alqur'ani da sunnar annabi to sai kaga malami ya dauki kissa ga ta dan kissa yayi awa guda yana kissa kuma duk ƙarya ce to shine sune qossas irin waɗannan wanda duk kun kaga yafi mai da ƙarfi ga kissoshi wannan makareci ne ba imani ya kasan ya taru iyaka dai kissoshi ka san dadi gare su ko ana kawo kissa ne domin jin dadi mashi yawa to sun yake yawa mutane don su bashi sadaka shikenan a ce ya yi wa'azi to shine yace dan mas'ud ya tsaya inda nake wa ana a kusa ina karatu kissa fa qala sai yace ya amru ya kai amru laqadinta da'ata bid'atan dallatan haqiqa ka kirkiru bid'a ta bata ashe mallami ya maida wa'azin sa iyaka kissa kissa wa kissa wa to wannan bid'a ce abin da yake sunna ga mai wa'azi shine yayi wa'azi da alqur'ani fa dhakkir bil qur'ani man yakhafu wa'id kun fahimta sai dan mas'ud yace laqadinta da'ata bid'ata haqiqa ka kirkiru bid'a dallatan ta bata aw innaka la'ada min muhammad wa asa koko kana nufin kafi shari'a bisa ga muhammadu sahabbansa kamar dan mas'ud yana son ya nuna annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa su ba kissoshi suke karanta wa mutane in sun zo wa'azi da alqur'ani suke wa'azi don akai da ka zanna baka da aiki illa kisab banza to ka zo da bid'a falak ra'aytuhum shi amr ibn zurara wanda dan mas'ud yace ma haka yana fadin haka waɗanda attari suna jin labarin bid'a yace falak ra'aytuhum wallahi haqiqa na gane su suna tare da ni tafarraqu anni duk sun wace daga gare ni hatta ra'aytu makani sai da na gauri na mafi hadu babu kowa an ka banni ni dai kaga ahli sunna duk abinda an ka ce bid'a ne ba su wargi gare shi koyi shi da sun kewaye sun dauke matsayin malami ya yi sharar da zuwa yana musu kissa ran dan mutsu ne ce wallahi wannan bid'a ce sun kawace amma in ku ne sai ku ce wallahi mallamin mu ne wato wallahi ya ci shi shigi ka ga su ka iska mana dan tunda yanzu ba gaskiya ake bi malamai ake bi kuma malancin ya koma siyasa kullu hizbin bima ladayhim farihuna ko wadanne malamin sa ya koma da kasan annabi ko yayi kure ba a gyara kun ba a fadi ya koma kamar general Buhari ga yan Najeriya koko yayi abin da yake cuta gare su ce mun yadda mun gode in wani yayi mai ne zai ce mi ronka ba mu yi cuta mun yaye mai ban taba ganin mutumin da Allah ya ba sa'an mutane baka bin Buhari abubuwan da annabi yana yi yanzu waɗanda ba su kai su magabatansu sun kai na mulki a taso a yi ta zanga-zanga a yi ta kone-kone amma shi ce mun gode har da godiya in wani ya ce an yi ba da sai ni ruwanka mu an kawa mun yadda to Allah ya shiryar da mu so kaga tunda shi aka so kamata ya ci gaba da yi sai ya kyalle shi ya ci gaba da yi jiki magayi rawahu dabrani fil kabir imamu dabrani ya rawaito cikin mujmal kabir bi isnadai ne da isnadodi guda biyu ahaduhuma sahihun dayan isnadin ingantacce ne haka ne wannan hadisi ya dinsi ne sayyul lagairi mawqufun kun fahimta qala al hafiz abdul azim rahimahullah hafiz abdul azim wane ne hafiz abdul azim imamu al mundiri marwayin littafin Allah shi mai rahama ya ce watati ahadithu wasu hadisai za su zo mutafarrik a daban-daban min hadha nau'i daga wannan nau'i wane nau'i hadisai ma su tsoratarwa daga barin sunna da bid'a da sunan rai fi hadha alkitab cikin wannan littafi insha Allah ta'ala to iyaka abinda Allah ya bashi ikon ka cikin wannan babin kenan amma dai hadisai ba an basu haka nan ba cikin wasu babubbuka da attahiza ku ji wasu hadisai su ma suna hani daga bid'a da sunan rai Allah ya tsare mu daga bid'a mun fa'idanci wani abu cikin wannan babin to Allah ya sa mu albarka ga abin da mun karanta subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika